أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 19 ga wata na sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 25 din watan hudu miladiya ta 2019 a cikin wannan masallaci na Umar dan Khattab da idan Allah yau za mu yi darasi na shidda a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'a a duk da cewa ina ga mun kusa wata guda mun karatu ko to Allah ba mu dacewa inda muka tsaya mallan yana mana magana akan ma yajibu alal marid abinda yake wajibi akan mutumin da baya da lahiya irin hanyoyin da ya kamata ya bi dan ya ga cewa ya wanye da duniya lahiya to a sauran karattukan suka gabata mun ambata kamar abubuwa guda 10 tilka asharatul kamila yau zamu dasa da abu na 11 malike cewa mas'ala ta 11 yace wal wasiyatul ja'iratu batilatun mardudatun liqawlihi sallallahu alaihi wa sallama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd yace abu na 11 an yi magana akan cewa ayi wasiya to idan aka yi wasiya ja'ira me yake nufi da wasiya ja'ira ita ce wasiyar da batta da goyon bayan alqur'ani mai girma barantana kuma hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wasiya ja'ira malice irin wannan wasiyar batilatun wasiya ce lalacicciya kuma koda mutun ya mutu ba za a tabbatar da ita ba yanzu misali mutun ne ya tashi mutuwa sai ya raba dukiyar shi gaba daya ko kuma yace in ya mutu yana wasiyaci akan aba wani kaza aba wani kaza aba wani kaza idan aka lissawa sai aka ga cewa abin nan da yayi wasiya ya kai kashi 2 cikin ukun dukiyar shi to kaga wannan wasiya za a tabbatar da ita ko za a tabbatar da ita ba ba za a tabbatar da ita ba saboda tana cikin kalan alwasiyatul ja'ira malike cewa mardudatun bi ma'ana abun mayarwa shi ba aiki da ita لقوله صلى الله عليه وسلم سبب فدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم da yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan mutumin da ya kiri wani abu fi amrina hadha a cikin wannan al'amarin namu wani al'amari yake ni ana ne al'amarin nan na addini ma laysa minhu abunda baya ciki haka kawai mutun ya meke kafa ya ce ai abu kaza za ai ko ya kamata ai kaza to mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa a shaidawa mai irin wannan dabi'a cewa fa huwa raddun bi ma'ana abun nan da ya aikata an bayar mushi da abun shi ba bukata wannan me yake karantar da mu cewa dukkan wasiyar da ta zamanto ba wasiya bace da take da goyon bayan alqur'ani da hadisi to ita ma fa huwa raddun ma'ana annaha mardudatun kenan za a mayar da ita zuwa ga ma'abucinta kuma kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil dukkan wani sharadi wanda baya cikin littafin Allah to sharadi ne rushasshe dan kenan dan mutun yayi wasiya akan cewa ayi kaza amma aka duba aka ga wasiyar nan tashi ba wasiya bace mai kyau to babu zance a tabbatar da ita مالك أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيرهم يتي وانظر له في الإلواء مالك إمام البخاري وإمام مسلم سنزود وانا حديثي أسكن للتاهم kenan sahihu muslim da sahihu al-bukhari haka kuma al-imam ahmad shi ma yazo da wannan hadisi malai yace wa ghairihim da wasun su sai yace kuma wanzur lahu fi al-irwa kuma ka duba wannan hadisi a cikin irwaul galil littafin shi malin ne muhammad nasiruddin al-albani dan haka dai al-wasiyatu al-ja'ira mardudatu la tunaffaz malai yace wa wali hadisi imran ibn husayn kuma bayan shi akwai dalili hallau na biyu akan cewa dukkan mutumin da yayi wasiyar da bata da goyon bayan alqur'ani ko hadisi to marduratun ce akwai hadisin imran dan husayn yake cewa anna rajulan a'taqa inda mautihi sittatu rajula lam yakul lahu malun ghayruhum فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال أو فعل ذلك قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق وأن حديثنا عمران دو حسين الله قال إن رأى جريش كيتشيوا an rajulan lalle wani mutum yazo mutuwa me yayi a'taqa inda mautihi sittatu rajula sai ya entar da bayi guda shidda a cikin dukiyar shi wadannan bayi guda shidda gabaɗe ya entar da su rajula bi ma'ana jam'i ne na ar-rajul namiji to shi kuma iya da bayi kaman guda shidda sai ya ce ku tahi gabaɗe na entar da lokacin da yazo mutuwa kuma lam yakul lahu malun khairuhum kuma bayyada wata dukiya in ban da waɗannan bayi guda shidda da yazo mutuwa kuma sai yi sai entar da su gaba daya faja'a warasatuhu min al-a'rab sai masu cin gadan shi sai suka zo daga wasu ƙauyuka na larabawa suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma dan uwan nasu anan ya rasu a cikin garin madina imana kenan inda ya rasu shi iya da ƴan uwa kuma a ƙauye yanzu ƴan uwan shi na ƙauye da suka ji labari sai suka zo da suka zo suke tafa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sana'a sai suka baiwa manzon Allah labarin abinda wannan ɗan uwan nasu ya aikata bayin da yake da duka ya entar da su kuma bayyana ta dukiya sai wannan qala aw fa'ala zalika manzalla sallallahu alaihi wasallam yace yanzu haka wani ya aikata qala sai manzalla yake cewa law alimna insha Allah yace inda mun sani in Allah ya ga dama ma sallaina alaihi ai da mun shi sallaba da hatta da sallar da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai mai salla ba saboda me saboda alwasiyatu lijairatu saboda yayi wasici wasici wanda yake ba ni daidai ba manzalla ce ma sallaina alaihi amma manzalla ce bata baci ba sai ya ce waɗannan bayin da aka entar da su gaba daya kawo su da aka kawo su yanzu bayi gare shi guda shidda an ce kuma wasiya kar ta wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiya kenan nawa za a bayyano cikin bauta za a bayyano hudu za a bayyano hudu a bar biyu sai kenan biyu su ne wanda suke kashi ɗaya cikin ukun dukiya sannan hudu sai a maido su kenan kaga wannan ya nuna maka cewa alwasiyatul ja'ira marduda ko da mutum ya yi ta bayan mutuwar shi ana iya tara ta to shine anan malai yake cewa fa'aqra'a alaihim aw fa'aqra'a bainahum fa'ataqa minhum ithnain sai manzalla yayi qura'a a tsakanin su ka kenan qura'a ko ta a cikin addini misali ga wani abu wanda mutane suna tarayya a cikin haƙƙi sai a ce to a zo a yi ƙura'a da aka yi ƙura'a wanda Allah ya sa rabon shi ne khalas kamar da kuma haka wajen abin da ya shahi fita wajen idan manzon Allah zai yi bulaguro a nan ma yana ƙura'a tsakanin matan shi sai manzon Allah ya yi ƙura'a tsakanin waɗannan bayi guda shidda da aka yi tsakanin guda shidda fa'ataqa minhum ithnain sai ya entar da guda biyu a ciki waradda arba'atun firriqi su kuma waɗannan guda hudu mazalla ya maida su cikin bauta kina suna nan a matsayin dukiya wadda mahaifin wannan mutanen ya bari wanda za su gada bayan shi kina kaga ko da mutum ya yi wasiya akan cewa abu kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ba za a tabbaka wannan abun ba sai idan ya zamanto sulusun dukiya ne. Idan ku ya wuce sulusun dukiya to sai an jayo shi baya an maido shi ya koma a matsayin sulusun dukiya. Malaka akhrajahu Ahmad wa Muslim bi nahwihi wa kadha at-Tahawi wal Bayhaqi wa ghayrihim wa ziyaratu li Muslim wa Ahmad fi riwayatin. To an samu kenan ziyada da aka samu kenan fa afra'a bainahum har zuwa karshe kira qari ne da aka samu daga shi sunu Imam Muslim da shi da Imam Ahmad a wata riwaya. Al-muhim dai kenan mahallu shahid ko da mutun yayi wasiya aka gaba daidai bane ba sai an komo an gyara ta. Wannan shine abu na 11 kenan. Idan mutun ya zo mutuwa yayi kokari matuƙa ya ga cewa abinda zai yi wasiya kare wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiyar shi. Malaka abu na 12 ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أبو نجوم شابي مالك ولما كان يا يندي كسنتي al-ghalibu abu mafi rinjaye ala kasirin minan nasi akan da yawa daga cikin mutane fi hadha zamani a wannan zamani da muke ciki shine al-ibtida al-ibtida'u fi dinihim yin bid'a a cikin addini. Wannan shine abin da yake yawa haka ne ko za ka ga wata idan mutum har a karan kanshi yana kokarin kwatanta sunna amma idan ya mutu an ka ganin da ake jagalgala gawan shi da irin wasu abubuwa da za a rika yi mishi na hayaniya saboda galibin su ne kusa da shi din gaba ɗayan su ɗan bid'a ne. To malai ce idan zaman to haka ne halin al'amarin yake me ya kamata sai ce wala siyama fi ma yata'allaqu bil jana'iz yace barantana ma abin da yake da alaka da harakan da ya shafi jana'iza. Za ka ga abubuwa sabbi suna fitowa kala kala ana faman nasa mutun cikin rami wani na filmi yanzu hatta akwai wasu bidiyoyika da za a rika yawo da su a ce wannan jana'izar Malam Ja'far ne jana'izar Albani ne wannan bai kamata ba kuma matsayin ka na Ahlus Sunna me za ka kalla me za ka yi shi ko da sun kasance suna intima'i zuwa ga sunna ko sun mutu akan wannan tafarkin muna kyautata musu tsammahani Ubangiji subhanahu wataala kuma ya yi musu sauƙi irin kurakuran da suka yi. To amma ka da sunan cewa aiki alu su ga wani malamin sunna ya mutu an yi filmin kaza an yi filmin kaza wannan bai halatta. Bai halatta ka hudda kudin ka sai irin wannan sai din. Baya halatta saboda bai da wani amfani. Bai da wani amfani. To duka iya daga cikin aikin jahilai. Jahilai suke irin wannan aikin. Karshe kuma idan muku an karaba kuma gaba ɗaya sai ku bi sallo a tai tare. Har yanda abin kuma zai zo ya koma wani abu daban. Da sanin dai abubuwa suna ta faruwa kullum sabo abu yake fitowa daga an zo za a sa mutun cikin kabari ana salfi da sauransu. To shine malaki ta abin da yake da alaka da harakan da ya shafi jana'iza wani abu ne wanda yake akwai bid'o'i diyar aka sa a ciki. To dan haka kana minal wajibi ya zamanto wajibi an yusiyal muslimu mutum musulmi yayi wasiya bi an yuza bi an yujahhaza akan a shirya shi. Idan ka ce tajhizul mayyit shine a cikin tsashi a mushi wanka a sanya mushi likafani da sauran irin hidindimu da za a mushi wannan shi yake cewa tajhizul mayyit kenan a shirya shi wajen binnewa sannan kuma wayudfanu kuma a mushi binnewa ala sunnati akan tsarin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kowa yayi wasiya ko a cikin faminka ko wanda wata kida zaka ga cewa su suke yin kula da addini to ka rubuta ka ajje kuma ka hadiwa duk wani wanda kake ga babba ne a cikin gidanku inna mutuwa ne mun wanka suwa ne su wa ne mun sallah suwa ne su binne ne bale ce wannan wajibi ne. Me yasa ya zamanto wajibi yace amalan bi qawlihi ta'ala saboda aiki da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ku anfusakum ku tsiratar da kawunanku wa ahlikum da iyalanku naran daga wata wuta wanda wannan wuta wa quduhan nas wal hijara ana hura ta da dan adam da dutse sai ce alaiha malaikatun akan wannan wuta da kula da ita akwai wasu malaiku khilazun shidadul malaiku katta karfafa masu karfi la ya'sunallaha ma amarahum ba sa saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala akan duk abin da Allah umurce shi za su la ya'sunallaha ba sa saba wa Allah ma amarahum abin da Allah ya umurce su sannan kuma wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da aka umurce su wannan shine abin da yake wajibi kowa yayi wasiyya akan cewa inna mutu ga wanda zai mun kaza ga wanda zai mun kaza kaga an hudu gawan mutu ana fama a mata sallah ana fama cewa dole sai an ji an nemo canji wallahi naga idan naga haka a gaban idan ruwa an hudu za a yi sallah ana ba za a yi sallah ba dole wanda zai sallah sai an bashi wani abu yanzu wajen bashi wani abu kuma aka shiga neman canji kuma gawa tana aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce asri'u bil janaza ku yi gauba ku kai ku binne shi to galibi za ka ga mutum iya da kokarin kulawa akan abin da ya shahi dukiyar shi rayuwar shi amma abin da yake zai zo bayan mutuwa ba ruwan shi a ciki wajibi ne ka girmama kanka ta bangaren da ya shahi ka yi wasiyya akan cewa ga yanda ya kamata a maka kaza amma ka saman karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda bid'an nan take yaduwa take kankesa take kinkashi fiya sabbiya har a yanzu bata fasa kinkashi ba kaga wajibi ne mutum ya yi wasiyya akan cewa a an na mutu ga yanda za a yi da ni to shine abin da malai yake jan hankalinmu anan sai ya ce walizalika saboda haka ma كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ربما يتي دعك صحابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم سنك سنتي سنة يوم وصية أكافك إذن يزم صحابا من ذا الله ألوك تند مظل كي تيوى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن يزم أنتو سو سنة أيكة حكا إناك إروانا لوك تنمك تكايز wanda lokaci ne wanda galibin waɗanda suke rayuwa a kokohen mutanen kirki ne wanda da yawa daga cikin sun samu tazkiya Allah madaukakin sarki ya tsarkake su ya tabbatar da imaninsu to ina ga mu allazina ja'u min ba'dihim wanda muka shiga cikin musulunci cikin rububi gaskiya musulunci ma ba sani ba kaga min babu aula mu ne cancanta mu haka mal yace yusuna bidhalika yace wal atharu minhum bima zakarna kasiratu sai yace kuma athar dalilai anhum daga gare su su wadannan sahabbai bima zakarna kasiratu game da abinda muka ambata na cewa mutun yayi wasiya akan cewa ga yanda za a yi da shi yace akwai dalilai da yawa sai yace kai banda ma haka fala ba'sa min al-iqtisadi ala ba'dha ai babu laihi zamu iya takaitawa akan wasu daga cikin waɗannan labarukan nasu imana dalilai akan cewa sun yi wasiyya a musu kaza bayan su mutu na farko yake cewa an amir ibn sa'ad ibn abi waqqas anna abahu qala fi maradihi alladhi mata fihi ilhidu li lahadan wansibu alayya labina nasaban كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبيهقي وغيره أنا عامر دن سعد دن أبي وقاص شيوان عامر إيكي تشيوا أن أباه للي محي فينشي كنن بابنشي قال في مرضه الذي مات فيه بابنشي يا فتاة أتكر رش الله عند بابنشي يموت أتكينشي baban shi yake ta ilhidu li lahdan bima'ana ku gina muni al-lahdu idan ka ce al-lahdu shine ash-shaqqu yakunu fi janib al-qabr lil-mayyit jam'uhu zai zamanto al-hadun ko kuma ka ce luhudu idan ka ce al-lahdu kalan yanda ake gina kabari kala biyu ne kala na farko akwai abin da ke to ash-shaqqu tsaga tsakiya shi da za a yi rami babba haka sannan a tsakiyar shi sai a zo a yi wani dan karami wanda galibi irin shi ne muke a nan. To kuma wannan ana yin shi idan ya zamanto kasar wurin galibi batta da ƙarhi sai a yi shi saboda yahi zai yi zama sama da shi al-lahad. In yaso sai a zo sai a sa mamaci a cikin wannan dan biyar da aka yi a ciki, sannan kuma sai a jera itace a ruha tabarma sai a kawo ƙasa sai a zuba a saman shi. Sannan kala na biyu shine al-lahab. Al-lahab shine za a gina rami haka ya tahi. Idan a gina shi ce sai a bangaren shi na dama daga gabas sai a sassaka daidai inda za a iya tura shi mamacin, a tura shi a ciki. An yi so kuma sai a biyo baya da ƙasa ba sai an sa wani wasu itace ba. To shine mahaifin shi Amir baban su kenan Sa'ad dan Abi Waqqas sahabin manzo Allah yake cewa in na mutu kumuni irin wannan ramin wanda ake yi wanda za a yi rami sannan kuma a karkare bangaren gabas ɗin shi kenan a sa shi a ciki. Yace in na mutu kumuni irin wannan. Yace wansibu alayya labina nasban, sannan kuma ku kafa burgi ko a ce kungu na ƙasa ko wani dutse ku kafa shi a daidai kabari na kafawa. Wannan wasiyyar da yake nan saboda yake cewa kama suni'a au kama sana'a au kama aywa kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. An mishi al-lahadu kuma an tsora wani alama na dutse ko wani birgi a daidai kabarin shi. To yau ka duba ga yadda ake gina kabarin ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda aka binne shi, wanda khairul bariya fiyayye a cikin halittun Allah gaba daya al-ikhlaq billahi azim, saboda irin abubuwan da ake ginawa na jahilci a cikin bakwantai. Na ga kabari da idona wanda aka samu shi sangi, sangi Allah. Sai ka yi tunanin iya tunanin da za ka yi da ƙwaƙon loka kamar meye fa'idar shi wannan sangen. Ka ga daga ka san abin jahilci ya shigo son zuciya kawai abinda muka ga dama ne za mu yi ba magana addini ba ne ba. Ko ka ga kabari an gina mai ƙubba, in ka gashi daga nesa sai ka tsammani masallaci ne. Ko kuma a wannan mahaifinmu ne ya rasu kaza kaza kaza, mu nuna cewa kabarin shi daban ne da sauran jama'a, sai a zo a yi ginin birgin siminti. Wataƙila iya daga cikin sabubban da suka sabbaba wa lattijan mutuwa yunwa. Amma duk a lokacin ba wanda zai kula da shi, kowa na ce na harkar shi. Daga lokacin da aka ce ya rasu to kuma a lokacin ne za a taso kowa ya nuna cewa fa yanzu shi ne aka ba mutuwa. A zo makwanta a yi ta gargama. Wannan shi ne abin da yake faruwa. To idan ya zamanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mishi haka, kuma gini a saman kabari da ɗora wata flag cewa wannan kabarin wani ɗan wani ne, an aje shi a shekara kaza, ya mutu a lokaci kaza, wannan bid'a ne kuma kwaikwayon kristoci ne. Shi kuma wannan mutumin da ya rasu alaƙa tsakanin kai da shi ɗaya ce, ka mishi addu'a Allah ya mishi rahama. Kawai shi ne abin da ke bukata. Wannan wani kada-kada su saman kabari a yi wani siminti a yi wane ne a yi flak a yi wa duka wannan a yaren banza ne. To irin waɗannan abubuwa ka ga alamun cewa a gidanku an ka mutu za a baka irin abin, kai ka ja kunne tun da wuri. Kar wanda ya gini a saman kabarin ka. Ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad dan Abi Waqqas. Sa'ad dan Abi Waqqas iya cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna. Iya ɗaya daga cikin mutane guda goma da aka ba su labarin cewa ɗan aljanna ne. Amma ga yanda yake wasiya, to ina gani ko kai ɗan jagaliya. Can imam Abubakar Sijistani da ya ambata al-ashara al-mubashshiruna bil janna ya sayo shi a ciki, yake cewa wa rabi'uhum khairul bariyyati ba'duhum aliyyun haliful khair bil khair munjahu, sai ce wa innahum lar rahatu la rayba fihim على نجب الفردوس بالنور تسرح سيت سعيد وسعد سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر يتي والزبير المبدح وأن متانن غدا 10 العشرة أكمس البشر الجنة شي ونبا علينا cikin su amma gashi bai yarda ba yana fadi wa dan shi Amir cewa Amiru in na rasu kumun kaza kumun kaza kumun kaza kuma karshe sai ya rihe magana shi da cewa kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗannan bayan Allah baban zama Allah kai su irin wannan matsayi sun san abin da suke yi ba magana ba ce ta tunani ko wanda ni nake gani ko wanda muka saba muna yi a magana ce kawai ta yaya manzo Allah yi maliki ta dalili na biyu an abi burda qala awsa abu musa radiyallahu anhu حين حضره الموت ابو موسى الله قال يرضى غري شي لوقتين ده متوا تزو مشي قال yake cewa idan talaqtum bi janazati fa asri'u bi al mashiya yace idan talaqtum idan kuka doki gawata yace fa asri'u bi al mashiya ku yi tahiya da gaugawa a wajen kai ni kunne ni kai wannan ma koyi ne da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake ta asri'u bil janaza ku yi gaugawa an ku dauki mutum ku ka kubulle shi amma a nan ka zo kaga an zo ana jira mutum ya mutu misali yau sai a jira kwana nawa ana jira wani sai wani ya zo in zo mi zai mi in adda daga can ba an yi mi adda tana zuwa ba dole sai ya zo ba mutum yana rasuwa abin nan farko da za a yi gaugawa a yi yanda za a yi abin shi wanda ta ce magana ta addini amma ga mutum ya kwana nawa ana ta ajiye shi a cikin kankara haba me fa'idar shi bai da wani fa'ida saba wa addinin ne tun yana rasu a kai abin shi to shi ne ana Abu Musa yake cewa in na mutu kuka ɗauki gawata ku yi gaugawa ku je ku binne ni sai ya ce kuma wala tutbi'uni bi mijmar kuma kar ku bi gawata wajen kaiwa abin ne bi mijmarin da kaskon turaren wuta ai zaka akwai raye da yawa da ake yi a riƙa bin gawa da kaskon turaren wuta to yake cewa kar ku mu haka sai yake cewa wala taj'alanna ala lahdi shay'an kuma a kan kabari na karku tura komi bi wala karku sa mun komi ya hulu baini wa bainat turab wanda zai shiga tsakani na da ni da kasa in kuka zo kuka yi wannan ramin nan na bangaren gabas kuka sa ni a ciki kawai ku biyo baya da kasa an kare karku sa wani abu ya zama to ya zama shabaki tsakani na da ni da kasa ya hulu baini wa bainat turab sai ce wala taj'alanna ala qabari bina'an tukaj yace kuma kar ku yi gini a saman kabari na kar ku yi gini a saman kabari na wannan sahabi manzo Allah ya kiyaye wannan magana yanzu tsakani da Allah waɗannan sahabbai irin su Abu Musa al-Ash'ari wanda a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin as-sabiqun al-awwaluna ga abin da yake hadi yanzu kawai mutum don Allah ga cewa wai wannan mutumin wai malami ne ko makamancin wannan in je ne gaske malami ne kai da waɗannan ba Allah za ka yi koyi fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kirami fala da waɗannan su ne za ku yi koyi amma ka ce kai malami ne kuma duk wani abu bal hasari ma ku ne kuke kirkiran wani abubuwa kuna za ku ɗora mutane a bari a kuna kuke iza su a kan ayi ya ce kuma kar ku yi gini a saman kabari na a daidai lokacin da za a ga da yawa daga cikin malamai aka su sukan tsara gini a saman kabari sai ce wa ushhidukum anni bari'un min kulli haliqatin aw saliqatin aw khariqatin kuma ina shaida muku cewa ni nayi baram-baram ba ni ba dukkan wata mace haliqa wanda take aske kanta a dalilin an mata mutuwa ko ta aske kanta saboda bala'i ya cin mata, ko kuma kace alhaliqatu war take fadin maganganu munana, wayyo Allah mun mutu mun lalace da sauransu, da wa ka bar mu da shi irin da rayuwarku sababi ne shi, kuma kuka dogara da Allah, Allah ba zai bar ku haka nan ba, zai kawo muku wani sababi. To wannan shine haliqa, haliqa bi ma'ana allati ta'liqu ra'saha, war take aske kanta a dalilin musibar mutuwa, ko kuma war take fadin maganganu munana marasa kyawu a dalilin an mata mutuwa, wanda wannan kuma galibi ya hi shafan iya mata suna yin shi, kuma wani ƙaryan wani kukan dinna ƙarya ne ma, wallahi har shirya ake, an zo kwanan gidan da aka yi mutuwa sai a kwasa, ce wacce ke ki doka tunda kin yi kowa kwanan murya. Aw saliqa, ita kuma saliqa hiya allati tarfa sautaha inda almusiba, ita ce macen da take ɗaga muryanta a lokacin da musiba ya same su. Yanzu irin misali a yi mutuwa ka riƙa ji a cikin anguwa ana koke-koke, wannan bai halatta, ku yi kukan ku amma ba a ce ku ɗaga murya ba. As-saliqa jam'i shi zai zamanto sawaliq, ko kuma ya zamanto aw khariqa, ko kuma waɗanda za ta riƙa cira kayanta. Su a jahiliya mutum zai riƙa cire aljihun shi, bi ma'ana wanda yake sa mushi wani abu a cikin aljihun ya riga babu shi, ko da makamancin wannan, kamar dai su yanzu kuma shi kenan ta su ta ƙare. To shi ne a nan Abu Musa yake cewa ku shaida cewa ni na yi baram-baram ga da dukkan wata mace wadda take za ta aske kanta a dalilin mutuwana, ko kuma za ta riƙa ɗaga muryanta a dalilin mutuwana, ko kuma za ta riƙa cira kayanta a dalilin mutuwana. Qalu, sai ake cewa Abu Musa, sami'ta fihi shay'an, to kenan kana da wani dalili akan wannan maganar da kai, ka duba sahabbai, wannan zai karantar da kai cewa addini na Allah ne, ba kayan wane bane. In kuma wane zai maka magana da suna addini, to baka da dalili. In dai za a tambaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya musu shaidar cewa masu imani ne da gaske, Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da su, amma idan suka yi magana ana neman dalili, to ina gani ko kai? To shine suke cewa sami'tahu, sami'ta fihi shay'an, qala na'am, Abu Musa ya ce eh, naji min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, naji haka. Kaga hujja, wannan ko shine addini. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi malati bi hadha at-tamam wa ibn majah bi sanadin hasanin. Sannan misali na gaba wanda yake nuni akan mutun yayi wasiyi karkamar abubuwa haka ran karazi, yake cewa an Huzaifata radiyallahu anhu qala idza ana mittu, yake cewa idan ni na mutu, fala tu'zinu bi ahadan, kar ku yi gangami wajen binne ni. Kaga daga an ce gangami aka ce an gayyato wane, an gayyato wane, an gayyato wane mai girma wane, mai da mai girma wane, a lokacin kuma dole ya tsaya sun zo. Ita da ka kushelanta, ka kushelanta mutuwata. Fala tu'zinuni bi ahadan, yace fa inni akhafu an yakuna na'yan, saboda ina jin tsoro kar ya zamanto shela ne, shelanta mutuwa ne da kururu tashi. Yace wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yanha 'anil na'y, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hani akan an-na'y. Idan aka ce an-na'y shine iza'atu khabari mautillah, khabari mautil mayyit, shine kururuta labarin mutuwan wani, ana ta kururutawa ana jiran wani sai ya zo, sai an yi kaza, sai an yi kaza, irin wannan baya halatta. Idan mutun ya mutu wanda suke nan a haɗu a ji abin ne shi. Malati akhrajahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa rawahu ghayruhu bi na'wihi wa sayati fi an-na'i. Sannan kuma sauran bayanai malaki ta za su zo a cikin babi na musamman mai magana akan abin da ya shafi an-na'i. Yan uwa waɗannan gaba ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, amma ko ba su bar abin haka nan karazi ba, kowa sai da ya faɗa in na mutu ga yanda za a yi da ni. Kenan wajibi ne mu ma akan mu tabbatar da cewa mun rubuta wannan wasiyya tana tare da mu. Ka faɗi yanda za a yi da kai, kar ka bar abubuwa ka nan saka ka mutu a zo a yi ta zubar jahilci a saman kanka. Malik ya ce wa fil babi atharun ukhra ta'ti fil mas'alati as-sabi'ati wal arba'in. A cikin wannan Malik ya ce wa fil babi, a cikin wannan babi atharun, akwai dalilai wanda ta'ti fil mas'alati as-sabi'ati wal arba'in, wanda za su zo a cikin mas'ala ta 47. Sai ce wa lima sabaqa qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-azkar. Kuma game da abinda ya riga ya gabata maganganun suna nan a shuhude a cikin littafin al-Imam an-Nawawi wanda ake kira shi da suna al-Azkar. Malik ya ce wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan an yusiyahum bi ijtinabi ma jarat al-adatu bihi min al-bid'i fil janaiz wa yuakkidu al-ahd bidhalika. Malik ya ce wa yustahabbu lahu, kuma an so ga shi wannan mutumin da bayyana lahiya istihbaban muakkadan, istihbabi wanda yake na tabbatarwa akan wannan ho magana ba magana ba ce ta wasa, dole ka kasa ka tsare an yusiyahum akan yayi wasici bistinabi majaratil adatu bihi, akan duk abinda aka al'ada ta gudana ana yi a garinku ko a unguwarku ko kuma a cikin faminku, to kayi kokari kayi wasici akan ta indai abin nan ba addini bane kana maka shi, kar ka yi wasa ka kasa ka tsare, saboda yin shuru akan wata bannar da take faruwa ka sani. Misali a cikin faminku duk wanda ya mutu ga yanda ake da shi, ka sani a cikin angonku duk wanda ya mutu ga yanda ake da shi, ka sani a cikin garinku duk wanda ya mutu ga yanda ake da shi, abubuwa za a zo a yi fa na shiririta wanda ba addini ba akan shi, kuma kana ji kana gani ka kyale baka yi wasiyya ba ka mutu kenan kai ma akwai goyon bayan ka akan abu. Malik ya ce min al-bid'i fil janaiz, na daga abin da yake bid'o'i a cikin abin da ya shahi janaza, sannan kuma wa yu'akkidu al-ahd bidhalika, kuma ya kara tabbatar da alkawari akan wannan abu ba hada wasa ba yake kuma ba kayan wasa bane ba. To waɗannan su ne ababe guda 12 12 ne ko 11 aiyo abubuwa guda 12 wanda yake wajibi akan duk mutumin da bayyana lahiya kuma yaga cewa fa da wahala ya tashi, to ya kamata ya kiyaye waɗannan abubuwa. Malik ya ce abu na biyu, abu na gaba, talqinul muhtabir, laqanawa mutumin da yazo mutuwa kalima ta shahada. To wannan kuma duka yana gadar maka da cewa fa lokacin da aka ce wane bayyana lahiya yana kwance, to ya kamata a ce wanda suke saman kanshi mutanen da suka san abin inda aka dosa ne. Kara kawo wani mutumin da bai san ina aka nuna ba, kuma sau da yawa kana faruwa za ka ga mutum yana jiya, shi dai baki abinda zai kiyaye ya za a yi wannan mutumin ya sha magani ko amma magana sallah ba mu da wata kila marar lahiyar nan yana cikin hankalin shi zai iya yin sallah, amma wannan mai jiyan nan ba zai kula ba akan wannan bawan Allah ya yi sallah. Mutane da yawa sun mutu a haka, shi kuma matakar akwai hankali tare da kai, wajibi ne sallan tana nan a kanka, ko da baka iya tashi ka zauna ko a saman gadon bayanka ne mana kana kwance, za ka riƙa kadartawa kamar irin yadda sahabban manzo Allah suka shiga cikin yaƙi. Manzo Allah ya ce idan aka cakuɗe tsakaninka aure da masu imani fa inna ma huwa at-takbiru wal isharatu bi yadayhi, ishara zai riƙa yi in wannan ta gagara ma a cikin zuciyar shi, idan akwai hankali tare da shi bayi ita shi alwala a kawo shi abin da zai iya yin taimama, komi a yi shi gurgudan yanda halin shi yake. To wajibi ne idan mutum zai yi jiya shi ma ya zamanto ya san wani abu, haka ba kawai a ce ai ga wani bai aikin komi shine bai zuwa wuri kaza bai wuri kaza kawai a kai shi a girke shi a wannan wajen, sai a yi ta zubar jahilci a wajen, in ba sa mutum ya tashi ba sai ya ga ya fada hannun banza kuma ta kila karshen rayuwar shi ya zo da hankalin shi kuma bai sanna ya yi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu a kan irin wannan halin. sai a karantar da shi inda zai sallah yayi sallah in ya tashi yin sallah aka zo yin sallah ya rika hada tsakanin salloli guda biyu ko ya jamu taqdim ko ya jamu ta'khir a cikin hakkin shi ba matsala bane Allahu alam al-qurun al-ula ilmuha inda rabbi matsala ne amma mutum wajibi ne mutum ya kiyaye kamar kai tun lokacin kana da ya kamata ka sa ido akan waɗannan abubuwa gaba ɗaya ko na waɗi rishin lahiya wane ya jiya na ko wacce ta yi jiya na to shi ne malai yake cewa fa’iza hadarahul maut fa’ala man indahu umurun idan mutum mutuwa ta halarto mishi ana ga cewa wane fa da wahala yi to wanda yake tsaye akan shi yana akan shi shi wannan mutumin da yake jiya umurun wasu abubuwa kamar haka an yulqinuhu shahada li qawlihi sallallahu alaihi wasallam laqiru mautakum la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda almauti dakhala aljanna yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqiru mautakum kulakantawa wanda suka zo mutuwa a cikin ku la ilaha illallah alaqana mush la ilaha illallah alaka fadi ana wani ce la ilaha illallah saboda manzala ke cewa man kana akhir kalamihi duk mutumin da ya kasance karshen maganar shi la ilaha illallah ba abun mutuwa bisa ga cancanta sai Allah indal mauti a wajen mutuwa dakhala aljannata zai shiga aljanna in dai ya faɗi wannan kalmar ta zama ta ce ƙarshe sai ai ce amma yawman min ad-dahr wata rana a cikin rayuwa bimana a cikin rayuwa gobe kiyama shi dai duk yanda aka yi wata ran sai ya shiga aljanna wa in asabahu qabla zalika ma asabahu koda abinda zai same shi ya same shi kafin ya shiga aljannar amma dai ƙarshe sai ya shige ta ee misali mutum ne akwai haƙƙin mutane akan shi da sauransu kuma Allah madaukakin sarki sai ya ci da shi da faɗin wannan kalma ta shahada ta zama tuta ce ƙarshen abin da ya furta to za a ce wa a shi kenan wani ya sha wa in asabahu ma asabahu qabla zalika sai ta same shi wa kana yaqulu kuma zalla ila cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk mutum wanda ya mutu alhali kuma yana sani cewa babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wannan mutumin dakhala aljanna zai shiga aljanna to nan sani wal irin sani ake miki kawai irin da ake maimaita ta a ce ai tunda dai ka ce la ilaha illallah shi ke magana ta riga ta gane la ilaha illallah inda ake furta ta su daya a faɗi abin da zai warware ta a wuni su goma la siyama irin ɗabi'a da irin yanayi da muke ciki a yanzu akan haƙƙin wasu wanda ake ga cewa su ƙin ɗan ajin tabarkalla ne malamai ne ko shehune ne ko wane ne ko wane ne a karkato haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala akan su mutumin zai ce la ilaha illallah kuma Allah yana wannan harkai wanda galibi kuma tana warware wannan kalma ta la ilaha illallah shine anan manzala yake cewa man mata amma da sharadi wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yace la ilaha illallah yana mai kiyaye haƙƙinta zai shiga aljanna wa fi hadisin akhar a wani hadisi daban manzon Allah yake cewa man mata duk mutumin da ya mutu la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna baya hada Allah da kowa a cikin ibada wannan mutumin zai shiga aljanna idan mutum ya mutu baya shirka da ka zabu da da'awa ta ahlus sunna an hirakka zawa akan yaya za a yi mutane su riga ɗayan ta Allah a cikin bauta saboda nan ne juzu ke sada kuma billahi azim akwai da yawa daga cikin wanda suna intima'i zuwa ga ahlus sunna amma harakan da ya shahi sirce-sirce da shirkace-shirkace da wani kulle-kulle da rataye-rataye za ka samu wallahi akwai shi tare da su ko kuma idan mutum ya faɗa cikin wata tarka-tarka ƙohohi suka riye a gaban shi kawai sai ya faɗa gidan ɗantsubu ana tuya za a yi da sai ma idan ya samu wasu jahilan mata suka biyo shi sai da ɗan ai bayan da za a yi wallahi akwai matsala wajibi ne wannan aƙida ita ce komi in aka rasa ta kuma an rasa komi kaga mutum masha Allah tabarakallah ana sallah da shi amma kuma ta shitara zuwa gidan yasu wata za ta fasa ta yi mu'amala da bokan mazalla wanda yake amsa sunan kai tsaye ko dan cin kari da sunan kariya da sunan neman magani da sunan wani da sunan wani ne Allah kiyaye wallahi wajibi ne mutum aiki na farko akan ka karantar da su aqida yayi fafutukar da kake neman musu shinkafa ne sai ku saba wajibi ne ka karantar da iyali da san Allah su san dayanta Allah wannan shine haƙƙi na fari da suke da akanka amma ayo ba kwake kula da wannan ba kai mutane ma sun sa hijabi kirkiwa su to abin ya gagara abin ya gagara sai ga ana ta wasu abubuwa wanda ba su dace ba kuma rushe addini ne kai tsaye ake yi Allah kiyaye da haka wannan shirka wajibi ne kowa ya ga cewa inda zai kore ta daga gidan shi ko kuma ga mutum yana da awara watakila ahlus sunna ka shiga shagon sai ga laya arabi sai ka kasa tantance ya za a ka haɗa kanu ɗan abubuwan guda biyu shi sunna ba wani yayi bane ba a aiki ne kawai ba wani suna bane aiki ne dole aikin ka sai zama to yayi daidai da wannan abu Allah taimake mu a malike cewa akhrajahu muslim fi sahihihi والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان والبزار داغنا كما تمدكة إن شاء الله تعالى كنان دي ألوكة تند متيزو متو ألقى نامش لا إله إلا الله هم يزمان تونزا سيجيه شبتا نسيت سنو أبن أكييني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله